Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da ka so kama tashar. Masauri assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau juma'a 18 ga watan maris na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan Mahmud a ba mu kanun labarai
rahotanni daga jamhuriyar Niger na cewa wasu mahara sun halaka wasu jami'an tsaron kasar su uku Hukumomin Kenya sun haramta yin amfani da wani hoton bidiyon wata waka wacce ke neman wa wato masu luwadi yanci. Kasar Koriya ta Arewa ta sake bayyana martani kan karin takunkumin da aka kagaba mata.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa Najeriya za ta shuka itatuwa har na tsawon kilomita 1,500 a ina.
Tun daga Sokoto har zuwa Maiduguri jihar Borno kuma fadinsa zai kai kilomita 15.
To kamar yadda kuka ji a kanun labarai yanzu haka ma an yi jana'izan waɗannan jami'an tsaron su uku
waɗannan ƴan ta'adda sun sha ikirarin cewa za su kawo hari a ƙasashe kamar na yammacin Afirka wanda hakika har Niger tana ciki
kana muna dauke da shirin musulunci tushen rayuwa na Usman Ahmed Kabara sai nan zamu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum wasu ƴan sanda uku sun rasa rayukansu bayan wani hari da aka kai kan jami'an tsaron kasar Jamhuriyar Niger akan iyakar kasar da Najeriya da Burkina Faso da kuma Mali ma'aikatar tsaron kasar ce ta fitar da wata sanarwa ta kafar talabijin inda kanar Laidu Mustafa ya bayyana cewa wasu mahara ne akan babura hudu da wata mota kirar Toyota suka kai harin a wani hari na daban wasu dakaran kasar ta Niger sun samu raunuka yayin da wasu masu harin kunna bakin wake su biyar suka mutu a jiya a ranar Laraba a wani harin kwantan bauna da aka kai a yankin Difa harin da hukumomin kasar suka dora alaki akan mayakan Boko Haram waɗannan harhara na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta Niger ke shirin yin zaben shugaban kasa a zagaye na biyu wani kakakin bangaren yan adawa Ahmadu Jibo yayi kira ga masu kada kuri'a da su kaurecewa zaben domin a cewarsa zaben da aka yi ranar 21 ga watan Fabrairu yana cike da kurakurai.
Wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba sun harba roka a wata matatan tace iskan gas da ke kudancin Algeria a yau Juma'a sai dai babu rahoton da ya nuna cewa an samu jikata. An raba rokan ne da misalin karfe 6 na safe a gugun yankin a ma'aikatar wacce ke karkashin kulawar wasu kamfanoni uku ciki har da kamfanin kasar Norway da ake kira Statoil. Wata sanarwar da kamfanin na Statoil ya fitar ya nuna cewa harin ya kaikaci matatar iskan gas da ake kira Insala da ke yankin Krichba. Rahotanni sun ce ma'aikata uku da ke aiki a kamfanin suna cikin koshin lafiya kuma babu wani rahoto da ya nuna cewa wani ya samu rauni. Kamfanin BP na Birtaniya da ke da hannun jari a kamfanin ya ce tuni ya rufe ma'aikatar saboda kare lafiyar ma'aikatan. A watan Janairun shekarar 2013 wasu mayakan Islama sun taba kai hari a kamfanin matatar gas na Amenas da ke gabashin Algeria inda aka yi garkuwa da mutane 40 waɗanda mafi yawansu ƴan kasashen waje ne inda har wasu suka mutu.
Hukumomi a ƙasar Kenya sun haramta yin amfani da wani hoton bidiyon wata waka wacce ke neman a rinka yi wa masu luwadi wato a rinka ba su haƙƙinsu daidai da kowa. Wakar da suka ce ta sabawa dokar da ta haramta luwadi a ƙasar. Waka ta samu asali ne daga wata wakar Amurka mai suna Same Love wacce wasu mawaka suka fitar da ita a shekarar 2012 a lokacin ana ganiyar muhawara kan batun masu luwadi a nan Amurka. Wasu mawakan Kenya da ake kira Art Attack da Nicole Florence Kutoto ne suka rera wakar wacce suka fitar da ita a kafar YouTube a ranar 15 ga watan Fabrairun wannan shekara. Hukumomin sun ce babu haufi bidiyon ya fito karara yana yaba ayyukan luwadi a kasar ta Kenya.
Masauro wannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A wani mataki da ake mai kallon martani na takunkumin da aka tsaurara akan Koriya ta Arewa bayan gwaje-gwajen makaman nuclear da ta yi. Kasar ta sake harbe wani makamin roka mai tafiyar dogon zango. Da safiyar yau Juma'a, Pyongyang ta harba wasu wato matsakaitan makamai masu linzami guda biyu daga gabar tekun kasar dake gabashi, wanda yayi tafiyar kilomita 800 zuwa cikin teku. Daya daga cikin makaman wanda aka yi kiyasin zai iya kaiwa ga kasar Japan ya fashe a sararin samaniya bayan da aka harba shi. Hukumomin kasar ta Koriya ta Arewa ba su fitar da sanarwar kashe din cewa za ta harba makaman ba, duk da cewa ko dokar kasa da kasa ta shimfida cewa sai an yi hakan saboda jiragen ruwan da ke shawagi a yankin su kauce.
Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu ya ce batun kurara 'yan gudun hijira a kasar waɗanda ke neman mafaka a nahiyar Turai ba batu bane da ya kamata a sa siyasa a ciki, batu ne da ya kamata a nuna jinƙai ga bil'adama. Prime Minister ya bayyana hakan ne a yau Juma'a gabanin wani zama da yi da shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai a Brussels domin cimma matsaya kan yadda za a mayar da dubun dubatar bakin haura daga yankin wato na Turai zuwa Turkiya. A wani yankuri na cimma matsaya kan batun bakin hauren da wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama suke suka, ana sa ran ƙungiyar tarayyar Turai ta yi wa Turkiya alƙawarin samar da izinin yin zirga-zirga a yankin Schengen da kuma saka himma wajen ba ta damar shiga tarayyar Turai. Bangarorin biyu sun cimma matsayar cewa akwai buƙatar a daƙile ayyukan masu fasakoran mutane waɗanda suke karɓan maƙudan kuɗaɗe a hannun bakin haure domin su tsallaka da su zuwa Turkiya da Girka da kuma Italiya a cikin wani yanayi mai cike da haɗari. A dai bangaren kuma, tsohon shugaban mulkin soja na ƙasar Pakistan Pervez Musharraf da ke fuskantar tuhuma kan cin wato kan zargin cin amanar ƙasa ya fice daga Pakistan bayan da aka ɗage mai dokar haramta mai fita daga ƙasar. Kotun kolin ƙasar ta Pakistan ce ta ba da umarnin a ɗage dokar a farkon wannan makon. Tunda dai Musharraf ya tashi zuwa Dubai a yau Juma'a, inda ake sa ran zai je neman magani kan wata cuta da ya ce ya jima yana fama da ita. Ya kuma alƙawarin cewa zai dawo ƙasar ta Pakistan domin fuskantar tuhumar da ake mai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. To bari mu faro takun da batun yaƙi da gurgusowar hamada, inda ministan muhalli Alhaji Ibrahim Usman Wamban Nasarawa wanda ya ce ƙananan hukumomi 44 ne za su amfana da shuka itatuwa. Ministan yana amsa tambayar da Ibrahim Alfaye masani a cikin hirarsu sa'ilin da ya kawo ziyara a nan ofis ɗinmu akan kowane ƙalubale ne Najeriya ke fuskanta akan kwararowar hamada. Shi ne ministan ya fara bayani kamar haka.
Akwai matsala babba. Dalilin da ya sa kenan aka kafa wata hukuma yanzu a ƙarƙashin ma'aikatan raya muhalli na Najeriya, wannan hukuma ɗin za ta kula ne da wasu jihohi na Arewa guda 11. Hukuman kuma ya yi asali ne daga
kamar wace hukuma kenan? Sabuwar hukuma ce?
Sabuwa ce, tafi shekara uku ba yanzu da aka fara. A Turanci ana kiranta National Agency for the Great Green War. So hukuma ce wadda haƙƙin da za a bata ta yi asali ne daga hukumar raya Afirka AU. So suka kafa wannan hukuma kuma ya ratsa ƙasashe 11 tun daga kan Dakar Senegal, daga arewa yammacin arewa kenan, yammacin Afirka zuwa gabashin Afirka Djibouti. Ya ratsa ƙasashe guda 11 ne.
Wato kana nufin hukumar da za ta kula da shirin da ake na dasa itatuwa da za su zama kamar laima a wannan wurin saboda sahara.
To mu a shiyan Najeriya ya ratsa ƙasashe jihohi 11. A jihohi 11 na akwai local government fiye da 40. Kuma ya in ka duba tsawon wannan itatuwan da za a shuka ya kai kilomita 1,500 tsawonsa kenan tun daga Sokoto har zuwa Maiduguri jihar Borno, kuma faɗinsa zai kai kilomita 15. To wannan babban aiki ne. Me yasa ake son a yi wannan? Domin ana son a kare yammacin arewa da ma Najeriya baki ɗaya daga hatsari na gurgushowar hamada wadda yawa da kullum in ka duba bincike ya nuna wannan rairayin hamada yana shigowa kusan mita 400 a kowane shekara, yana rufe ƙauyuka ya binne su, wuraren shan ruwa na dabbobi da kewa duk rairayin hamada ina yana binne su. To shi yasa ake so a shigar da san itatuwa ɗin don su tallafa wurin kare muhallinmu.
wata babbar matsala da al'ummarmu suke fuskanta musamman ma Arewa kai batun dasa itatuwa din nan ita ce cewar babu wata hanya ta samun makamashi ta sai ta itatuwa din nan mutane sun dogara kusan kaco kam kan itatuwa domin girki ko dafa wani abu da makamantan su akwai wani abin da kuke yi na samarwa da jama'a wani abu daban da za su rika yin amfani da shi wajen girki domin a rage sare itatuwan da ake yi
ba shakka akwai abin da ake kuma abin da ka faɗa gaskiya ne wannan sare itace ya wuce fiye da duk yanda mutum yake zato amma kuma ba yadda za ka yi ka hana mutane sare itatuwan nan shi ake makamashi da shi masu aikin biredi da sauransu duk kusan kafin su gasa biredi nan sai sun sare itatuwan nan masu ɗimbin yawa shi za su sa a wurin gasa biredi ɗin ɓarna ne babba to illar shi ne me za a yi abin da ake dole ne a dasa itatuwan fiye da yadda ake sarewa ɗaya kenan na biyu dole ka sa wa mutane hanyoyi na amfani da itatuwan na yadda zai kasance ta hanyar kimiyya idan mutum zai amfani da itatuwa kamar ko biyu ko uku ne ya kasance guda ɗaya ma ya wadata kuma ka samo musu wani hanya da zai hana amfani da wannan itatuwa abinda shugaba Buhari yake so ya yi yanzu kuma ya fara shi ne a nemi hanyar da za a karkata akalan tattalin arzikin Najeriya da daina jingina ga caukan akan
batun
yawa to shi wannan iskar gas akwai hanya da ake son a bi ta hanyar makamashin a Najeriya su wannan za su samu hanyar da za a sarrafa wannan iskar gas da za a rinka sa su a irin kananan tulu ne ko bututu wanda mutane za
su yawa ana
amfani da su wurin girki to amma kuma ka san ba abu ne mai sauki ba domin mutanen da ke karkara dole sai an gwada musu yadda za su yi amfani da wannan abu
kuma kuɗinsa saboda farashinsa kamar mutumin ƙauye ba zai iya cire naira 3,000 naira
4,000 to amma kuma akwai kananan tuluna ɗin da ake yi ɗan ƙanana sosai akwai kuma wasu irin murhu da ake yi na zamani wanda za a iya amfani da su wasu suna amfani da gawayi wasu suna amfani da dusar abun nan katako ɗin nan
to madalla ba iyakar hiran kenan ba za ku ci gaba da jin hiran a cikin shirye-shiryenmu masu zuwa a can jamhuriyar Nijar ko an yi jana'izar wasu jami'an sojoji uku ne waɗanda 'yan ta'adda suka kashe ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
gendarme de deuxième classe Hamadou Himadou matricule 51-12
Ajidan Amadu Garba kenan na rundunar tsaron gendarma lokacin da yake gabatar da jawabin ban girma a gaban gawawwakin jami'an tsaron kasar Nijar kimanin uku da aka ajiye a harabar mutuwaren asibitin Yamai inda 'yan uwa da dangi da abokan aikinsu suka hallara domin yi musu ban kwanan ƙarshe a sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasar Nijar ta bayar ta ce a cikin daren larabar da ta gabata ne wasu 'yan bindigar da ba a san ko suwaye ba wasu a cikin mota wasu kuma a kan babura suka kai wa jandarmomi hari a ƙauyen Dolbel na yankin Tilaberi da ke arewa maso yammacin ƙasar Nijar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro uku a take yanke wasu masu yawa kuma suka jikkata yayin da aka bayyana cewa su ma maharan ba su ji da daɗi ba ministan cikin gidan Nijar Hasim Masaudu a madadin takwaransa na tsaron ƙasa ya yi rusunar ban girma a gaban waɗannan mamata tare da yi musu jinjinar ban girma saboda yadda suka rasa rayukansu a yayin da suke ƙoƙarin kare ƙasa da jama'arta daga harharen 'yan ta'adda harin na Dolbel ya wakana ne a wani lokacin da wasu 'yan ƙunar baƙin wake kimanin biyar suka tarwatse a garin Boso da ke jihar Difa ko da yake ba su samu shiga cikin taron jama'a ba in ji wata sanarwar hukumomin tsaron ƙasar Nijar a can baya hukumomin Nijar sun sha ikirarin ɗaukar matakan daƙile hare-haren ta'addanci a ƙasar sai gashi an huskanci hare-hare biyu ɗaya rana a lokaci guda abinda 'yan horar hula irin su shugaban ƙungiyar Mojen Siraji Isa ke ganin sakacin ma'aikata ne ke mafarin wannan al'amari
waɗannan 'yan ta'adda sun sha ikirarin cewa za su kawo hari a ƙasashe kamar na yammacin Afirka da hakika har Niger tana ciki, kenan bai kamata a ce waɗannan mutane ba, ko in ce masu iko ba su dauki matakan ganin cewa waɗannan mutane an kaudar da su ba, ko ko duk wani shiri wanda suka yi ya kamata a ce akwai mutane waɗanda za su daukan matakan ganin cewa gurin su bai cika ba.
Yankin Tilaberi na daga cikin yankunan da ƴan bindiga ke cin karansu ba babbaka ta hanyar kai hare-hare lokaci zuwa lokaci, kamar yadda yankin Difa ke fama da hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram yau sama da shekara guda, duk da matakan tsaron da hukumomi ke ƙara ƙarfafawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To an gaishe ka Sule Mumuni Barma. A can jihar Adamawa ko mafarauta ne da suke cikin tawagar da ake fafatawa da kungiyar Boko Haram suka ce sun janye yajin aikin da suke yi. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun farko ma dai maharban sun fa janye ne daga taimakon da suke badawa a yankunan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram, inda suke gudanar da ayyukan sintiri musamman a arewacin jihar Adamawa. Kuma kamar yadda bayanai ke nunawa, sun fa janye ne domin nuna fushinsu ga kamun da rundunar 'yan sandan jihar ta yi wa shugaban kungiyar maharban da kuma wasu jami'an kungiyar. To kowane hali ake ciki a yanzu, ga dai ta bakin shugaban kungiyar maharban jihar Adamawa Alhaji Muhammad Usman Tola.
Gaya masu maganan gaskiya, salala ɗaya, amana ɗaya, yanda muka rike amana. Ina so kowanne ne membobinmu da na ciki da waje, kowa abun nan da ya ji ina roko, kowa ya kwantar da hankalinsa, kowa ya yi haƙuri ya koma bakin aikinsa, kara bar aiki. Mun fahimtar da kowa babu komai da izinin Allah ba wani, babu wani kuran da zai bi baya, babu shi. Ina ba da haƙuri ne, kowa ba abun zuciya a nan a lamarinmu na kungiyar maharba, ba jan shi magana aje aiki.
Shi ma wani kusa a kungiyar maharban da ke makula da shiyar Gombe ya yi bayanin cewa
ni ne komanda Bukar Jimeta na Gombe. Dukkan mu tare aka rufe mu, abin da ya faru da abin da Allah ya kaddara ba ma ba ya wuce ranansa. Abin da Allah ya nufa, mu da mun gode a jama'a, mun gode a wayanda suke bin bayan mu, tunda ba su kettare abin da muka ce musu kar su yi ba, da suke za su yi abin ba zai kyau ba, tunda Allah ya sa dai sun ji magana namu. Muna da yawa amma tunda sun ji magana alhamdulillah mun gode, wallahi mun gode kasa kuma. Dan an kira mu an ja kunne mu dukkan mu. Lamido ya kira mu har mun je gabansa, ya jawo mana kunne mu duka da director SS. Duka sun kira mu, sun fahimtar da mu abin da yake tafiya. Aiki da kuke bayan kun jara ya kare, kuma kun zo daga baya kuna batawa, ina amfaninsa.
Mata ma dai na taka muhimmiyar rawa a kungiyar maharban, inda wasunsu ma da su aka fafata da mayakan Boko Haram. To koya suke ji da wannan abubuwan da ke faruwa yanzu, ga dai ta bakin wata jarumar.
Sunana Aisha Bakari ne, aka ba wa sarauniyar yaƙi. Gaskiya ba zan iya kwatanta yadda abin ya faru ba, saboda ba wai abu ne wanda da sanin mu aka yi shi ba. Siya abu dai kan bai mana daɗi ba, amma su iyaye da shugabanni muna mai ba su haƙuri, su yi haƙuri da abin da ya kasance. Gaba ɗayanmu ina ba su haƙuri, kuma su waɗanda suka rasa rayukansu ina jajantawa, ina iyayensu.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To mun gode Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu nan yanzu agogo ce karfe 11 na safe da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jalal wal ikrami Allah shi kace
da musulunci tushen rayuwa.
Kazare da bata da nono.
Mai sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. Shirin namu ya tsaya ne a makon da ya gabata akan inda muke jin ci gaban jawabin Malam Usman Dahir Bauchi, daga Sheikh Dahir Usman Bauchi, wanda aka fi sani da Baffa, inda yake mana magana akan almajiranci da yanda yake ganin da ya kamata bulluwa al'amarin maimakon a ce an hana.
To online kai yanzu a tunaninka tunda kana cikin wani harka, me yasa kake ganin wasu daga cikin al'umma sun damu?
To ai damuwan ban san menene damuwansu ba,
a sa kowane uba dinga daukan nauyin dan sa in ya tura shi karatu, ko wasu ma suna cewa kafa dokokin baran kwata-kwata a kasa.
To ai ba yadda za a hana bara, dan ana bara a America, ana bara a Ingila, kuma mun je mun gani karshen ɗaya boko kenan. Ba hippies ne a London? Akwai hippies a London ba mabarata ba ne? Akwai lokacin da prime minister ya fito gidan talabijin ya ce a daina bara, prime minister in Ingila. The next day suka yi farin dango, suka je kofar majalisa parliament, suka ce ya zai tauye musu haƙinsu. Daga baya zai ce a'a, ba haka ba, yana nufin a daina bara ba,
fahimce shi
ba, yauwa ba a fahimce shi ba, yana nufin irin masu bin mutane, irin masu naci din nan da su yake magana. Da Allah da Annabi, prime minister Ingila bai ba da dama ai bara a London ba kenan? A Durban street ba ake bara? Ko daga titin nan gidan sarauniya yake, nan gidan kowa da kowa yake, za a gan suna any supplier change, any supplier change, any supplier change. kuma ana dauka ana basu in ka je America akwai mabarata suna nan da yawa
to sai dai kuma ana ganin kaman wadannan ba wai suna da sunan addini bane
ah to ai saboda abin da yasa can ba za su yi da sunan addini ba su da suke a can din ai suna da addinin da suke mu kuma abin da yasa nan ake amfani da shi saboda yawanci sunayen mu nan arewacin Najeriya musulunci muke yi saboda haka mutun yana gani in ya shiga rigan musuluncin nan zaka fi dauka ka bashi ko yanzu ba yara fa masu bara almajirai ba in ka zaga cikin garin Abuja nan yawanci mutane zaka ga mutun da babban riga da hula kamilin mutun amma da ya haka yaga haka ba yaga ba mutane sai yazo ya fara yi ma bara
amin yanzu ma
to kuma kato da shi yanzu in zaka dauki gatari ka bashi ka ce ga gona yazo ya nema sai ga kare na shi ko to saboda haka akwai masu yawon maula akwai masu yawon bara ni almajiri ne
amma
alhamdulillah ba na bara
gaskiya na kawo
gallo akwai mabarata da yawa yanzu a masallacin nan wanda ba almajirai bane
haka
ko amma miskinai ne bayin Allah ne wani Allah ya nade hannunsa dan ya maka wa'azi wani Allah ya rufe idansa dan ya maka wa'azi wani Allah ya toshe kunnansa dan ya maka wa'azi wani Allah ya karya kafarsa dan ya maka wa'azi kaga cewa to kai me kai wa Allah ya baka lafiya ya baka wadata ya maka wadannan abubuwa duka menene yasa ubangiji ta'ala yace mu rika bada zakkani ai an ce a dinga bada zakka ne dan me dan a rika tarawa saboda in jama'ar musulmi suka samu wahala a je a dibi kudin musulunci na baitul mali a ciyar da su zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kam ba mutanen da suke zuwa su zauna a kofar gidansa in an yi girki daga gidan a fitar a ba su ci ba in ba isasshen abinci annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce wane akwai abinci na mutun nawa a gidanka na mutun kaza wane kai na mutun kaza ce to ga baki mutun kaza ku je
To amma fa wasu kuma suna ganin cewa wasu yaran suna gidan iyayensu suke koyan wannan karatu na addini wanda ya hada da Alkur'ani da sauran littattafai. Kamar misalin wani dan matashin yaro inda ya iya rera kira'a ta Alkur'ani kuma a gidansu yake zaune.
Assalamu alaikum. Sunana Anas Abdulrahman daga makarantar Sudan Center for Islamic and General Study dake Kwantagora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات توني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم
sai kuma muka wayi wani malami mai suna Dr. Alhassan Said Adam Joss wanda shi ma yace yayi karatun allo to amma fa shi yace
irin yadda aka yi karatun allo na da a tura yara su je su yi karatu na makaranta yaro yana dan shekara 6 ko 7 ko ma 5 a raba shi da uwarsa a tura shi je abinda zai ci bai samu ba sai ya je yana zaman sudi sai an ci a bashi ko ya je wa aike ga wata matar gida ta kirki ko ba ta kirki ba in ya dawo ta bashi abincin ko ta hana shi ko kuma ma in ya ga ana cutarsa ta wannan bangaren shi ma ya koyi in an aike shi ya tafi da abin da aka aike shi to waɗannan dalilan bila shak inda can sun yi kyau ko an yadda a yi a yanzu a wannan lokacin bai kamata a yi ba muna da dalilai masu yawan gaskiya a gargashin wannan
to dan jin dalilan da Dr. Alhassan Said Adam Joss yake da shi sai a biyo shirin musulunci tushen rayuwa a mako mai zuwa in Allah ya kai mu a madadin Hassan mai na kaina godiya ta musamman ga Malam Usman Dahiru Bauchi wanda aka fi sani da Baffa Chibahiro Dedone shine ya hada mana sauti Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisala
kazar da bata da nono Allah shi ka fi da diyanta tun da mun shaida ba ka da lafin komai
To madalla an gaishe ka Usmana. Yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Gabar mu fara da sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, wanda ya ce hukumomin lafiya na kasar Gini ya kamata ku tashi haikan sosai wajen dakile cutar Ebola, duba da yadda aka samu wasu mutane biyu da suka kamu da cutar. Da fatan za ku gaggauta hana cutar yaduwa a kasar ku da ma duniya baki daya. Assalamu alaikum muryar Amurka. Matakin da kasar Saudiya ta dauka na janye dakarinta daga kasar Yemen yayi daidai, gani yadda fararen hula ke shan bakar wahala dalilin wannan rigima. Sako daga Ismail Ahmad Yalwa, Ngur jihar Yobe. Hakika samar da kamfanin sarrafa tumatir da Dangote yayi a jihar Kano wani abin ayaba ne, don kuwa zai taimaka wajen rage radadin rashin aiki da ake fama da shi. Sako daga mai nasara Nasarafuntuwa. Sai kuma musikar Sada Sa'idu Daura, wadda ta ce rashin cika alƙawarin da 'yan majalisun Najeriya suka yi na kin aiwatar da kasafin kuɗi, hakika wannan wani abin bakin ciki ne, gani yadda hakan yake jawo jinkiri akan cigaban ayyukan raya ƙasa. Da fatan za ku gaggauta aiwatar da wannan kasafi domin jama'a su fara gani a ƙasa. Ita kuma Hadiza matar mai kayan miya Oje Kwatas Gombe cewa ta yi, muna kira ga gwamnatin jihar Gombe da ta taimaka ta biya ma'aikatan da suka yi ritaya daga aiki kuɗin fanshinsu. Haƙila zamani almajira malamfashi kuma cewa yi, amsan na goro da sojojin birnin Gwari ke yi a hannun direbobi gaskiya bai dace ba. Assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku gaya wa majalisar dokokin Najeriya, ya kamata ta daina tafiyar hawainiya wajen aiwatar da kasafin kuɗin shekarar 2016 da shugaba Muhammadu Buhari ya tura mata dan amincewa. Sako daga masoyin kungiyar muryar Talaka, Yusuf Muhammad Gagarawa, karamar hukumar Gagarawa jihar Jigawan Najeriya. Daga ƙarshe sai sakon Okashi Abdulsalam Koko, memba a kungiyar muryar Talaka jihar Kebbin Najeriya, wanda ya ce ko shakka babu ware biliyan 10,000 don baiwa matasan Najeriya jarin yin sana'a abu ne mai matukar kyau, domin yin hakan zai rage zaman kashe wando a wurin matasa.
Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani.
La, kina ina sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya.
Yau da gobe shirin matasa.
Sosai kuwa, yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 agogon Najeriya da Niger.
Ci gaba da bayani.
Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar ƴaƴa, ilimi, siyasa, kiwon lafiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter.
Lallai zan fara saurare kuwa.
Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa, zaki iya kama mu ta rediyo akan mitoci 22.25.16 kowace la'asar daga ƙarfe 4:30 zuwa 5, ko kuma ta internet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a Nyamai, babban birnin ƙasar Jamhuriyar Niger.
Yau da gobe shirin matasa daga VOA. Yan wasan kwallo ba ta manta ba.
Wasan koko to madalla, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
To kun ji cewa hukumomin Najeriya na shirin aiwatar da wani shirin dasa itatuwa har na tsawon kilomita 1,500 domin yaƙi da matsalar kwararar hamada a duk faɗin ƙasar. Ministan Muhalli Alhaji Ibrahim Usman Jibril ne ya bayyana hakan yayin wata ziyara da ya kawo nan ofishinmu. A jamhuriyar Nijar an yi jana'izar wasu jami'an tsaron ƙasar da suka rasa rayukansu lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a kan iyakokin ƙasar. Ma'aikatar tsaron ƙasar ce ta fitar da wata sanarwa ta kafar talabijin, inda kanar Ledru wato Mustapha ya bayyana cewa wasu mahara ne a kan babura hudu da wata mota ƙirar Toyota suka kai harin. A wani hari na daban, wasu dakarun ƙasar ta Nijar sun samu raunuka yayin da wasu masu harin kunna bakin wake su biyar suka mutu ranar Laraba a wani hari wato na kwantan bauna da aka kai a yankin Difa.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai wato Daniel Brown wanda ya bada umarni, da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Curtis, ni Ladan Ibrahim ke cewa a cigaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka domin jin shirin yau da gobe, wanda Halima da Jamila ke dakon mu domin su gabatar. Sai an jima ku.